Lura da yadda ake fuskantar jan kafa wajen so mazartar da matakan share fagen mayar da al'amuran gudanar da matatar man soras a hannun ma'aikata 'yan Nijar, kamar yadda yake a yarjejeniyar da ke tsakanin gwamnatin ta Nijar da kamfanin CNPC na kasar China. Yasa ministan man fetur Maman Sani Muhammadu ya umarci shugabannin matatar su yi masa bitar adadin ma'aikata tare da fayyace matsayi da albashi da ainihin kasar kowane ma'aikaci. Malam Abubakar Isa ɗaya ne daga cikin mashawarta a ofishin ministan man fetur.
Ana so a san ɗan canar da a cikin kamfanin nan ta tatan mai, ya kamata a san kwantarakin shi yaushe an kai sinyan shi yaushe yake ƙariya. ƴan Nijar ma da annan ciki ai su ma suna da kwantara ko kenan shi wannan dan tahiyar da aiki ne a san wa awwa wa ke mi wane ne menene matsayinka domin ana so a yi aiki wanda babu saurayi ciki. Ana so a yi aiki wanda kowa ya zama cikin ƴancin shi. Akwai ƴan Nijar da yawa da suke da mukamin ne, amma ana so abun ya ci gaba kafin wani lokaci duka ƴan China su take ko ma za su sarwa ƴan kalilin ne za su sarwa.
Tuni aka fara yabawa da wannan mataki da ke bukatar samun haɗin kan ɗaukacin ƴan ƙasa. A cewar shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasir Seydou, ya zama wajibi shugaban ƙasa ya shiga gaban wannan sabuwar tafiya ta kare mutuncin ƙasa a idan abokan hulɗa.
Idan ya samu goyon shugaban ƙasa cicicip ta ƴan China da duk wani wanda a ƙarƙashi ne zai yin tsoron aikata wani abu wanda ba daidai ba. Ka san irin waɗannan abubuwa mafi yawanci suna lallabawa na su sai su koma ɓangaren manya a kama musu. To muna fatan ga yanda shi shugaban ƙasa Bazoum Ahmed ya yi yunkuri na tsaida adalci na ba ma'aikata aiki ya kama ma minista na petrol ya samu ya tsarkakar da wannan yanki.
A jajibirin ɗaukar wannan mataki, ministan na man fetur ya ɗibarwa shugaban kamfanin CNPC awoyi 48 domin ya kori wasu daraktoci 'yan ƙasar China biyu da ake zargi da hannu wajen kitsa wuyar gazuwal wato man diesel da gangan a matatar Soraz. Lamarin da wani jigo a ƙungiyar Rotab mai fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanai Muhammadu Chiroma Isami ke kwatantawa a matsayin wani sabon sauyi.
Cikin constitution na Niger wacce aka yi adalci haƙo ma'adanan ƙasa na ƙasa ne, na ƴan ƙasa ne, kenan duk abin da za a yi ya kamata a ce gwamnati ta tabbatar da cewa ita ke da hannu cikin abin da za a yi, ya zama to ita take da ru'a, take da saki, ita ce za ta cewa ga yanda nake so in yi kuma ni na ma fara, muna sai ta nemo wani wanda zai kama a tahi, amma ba a ce a kamfanuka a sa su gaba a ba su akala su ta tahiya.
To amma wani mamba a kungiyar Sovole Nijar Salisu Amadu na ganin bukatar gudanar da binciken kokof don tantance zahirin abubuwan da suka wakana a tsawon shekaru sama da goma da Nijar ta soma sayar da man fetur dinta.
Irin wannan abin ai shi ne ke ta alura tana tono-tono galma. Nawa aka samu, nawa aka kashe, nawa ne suka yi saura a cikin kes? Menene hakkinmu, menene hakkin ƙasa? Kuma sauran kuɗin ina suka shiga?
A ci gaba da tsaftace wannan fanni, ofishin ministan man fetur da na ministan kasuwanci sun yi kashedi ga dukkan masu gidajen mai su guji ƙara kuɗin mai don raɗin kansu. Matakin da tuni ya yi sanadin rufe wasu gidajen mai bayan da aka same su da bijirewa wannan umarni, in ji wata majiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.